Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin bayan labaran duniya sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar to yau ɗan ƙasar Malike kada ƙuri'ar yanke shawarar ko su baiwa shugaba Ibrahim Bubakar Keita wa'adi na biyu ko a'a su kuma ɗan ƙasar Zimbabwe harama suke ta kada ƙuri'ar su gobe Litini a zaben su na farko tun bayan da aka tilasta dadaddan shugaban Cyril Magabe ya sauka a watan Nuwamba batun ko jama'a za su amince da sahihancin sakamakon waɗannan zabukan da ma ƙarin wasu na ƙasashen Afirka kudu da Sahara a ƙalla biyu cikin ɗan watanni masu zuwa ciki har da na ƙasar Kamaru da za a yi a watan Oktoba da Jamhuriyar Demokratiyyar Congo da za a yi a Disamba duk wannan ya danganta ne ga yadda jama'ar suka fahimci zabukan ingancin zabuka dai ya danganta ne ga yadda masu tsarawa suka yi tuni rahotannin kungiyar saka ido kan sahihancin zabe ta Freedom House ta ke nuna cewa a kasashe da dama an ga karuwar murkushe madafin demokradiya ta fuskoki daban-daban a halin da ake ciki kuma yau Lahadi ake gudanar da zaben majalisar tarayyar kasar Cambodia mai kujeru 125 bisa wani tsarin da ya sha suka saboda rashin kokarin jam'iyyar adawar da za ta kalubalanci jam'iyya mai mulki hasali ma yan sa'o'i da fara gudanar da zaben gwamnatin kasar ta umurci kafofin internet da su rufe dandalin kafafin yada labarai masu zaman kansu guda 15 ciki har da gidan radio muryar Amurka da radio Asia Free Asia da kuma Fountain Force ganin yadda a bara kotun kolin kasar ta rusa jam'iyyar adawa ta CNRP ga dukkan alamu jam'iyyar CPP ta su Prime Minister Hun Sen za ta kai labari jam'iyyar ta yi galaba a zabuka hudu da suka gabata waɗanda aka gudanar duk a bayan shekaru 5-5 shi kansa Prime Minister Hun Sen ya kasance bisa gadon mulki na tsawon shekaru 30 to karfa a shafa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban kasar Somalia Muhammad Abdullahi Farmajo ya fara ziyarar aiki a kasar Eritrea ta kwanaki uku mai cike da tarihi inda ya tattauna da takwaran aikinsa na kasar tun daga isowarsa jiya Asabar a birnin Asmara. Ministan yaɗa labarai na ƙasar ta Eritrea ya sanar tun ranar Juma'a cewa shugaban ƙasar Eritrea Azayas Afwerki ya gayyaci shugaban na Somalia. Ƙasashen biyu sun shafi shekaru 15 ba tare da wata hulɗar diplomasiya ba. Wannan ziyarar ta Farmajo ta faru ne bayan da Eritrea da ƙasar Habasha wadda suka dade suna gaba da ita suka maido da hulɗar jakadanci matakin da ya kawo ƙarshen mayar da Eritrea saniyar wari a yankin wani yaro Bafalestine ya mutu sanadiyar raunin da ya ji a zanga-zangar da aka yi akan iyakar Gaza jiya Asabar a cewar hukumomin asibiti a Gaza rahotannin na nuna cewa Mu'min Fati Alhams ya mutu jiya Asabar kuma shine mutum na uku da ya mutu a wannan zanga-zangar da aka fara tun ranar Juma'a. Saura Falisɗina biyun da aka kashe ranar Juma'a ne wato Razi Abu Mustafa dan shekaru 43 da kuma Majdi Al-Sadri dan shekaru 12 da haihuwa tun da farko a jiya Asabar manzon Majalisar Dinkin Duniya a Gabas ta Tsakiya Nicolas Naledo ya tabbatar da mutuwar ɗan shekaru 15 ɗin da ta kafar Twitter inda ya bayyana al'amarin da abu mai tayar da hankali ranar Juma'a ma ya ce ya kadu da kashe wani Yahudi da wani yaro ɗan Bafalestine ya yi ya kamata a kawo ƙarshen wannan al'amarin a cewar Ronaldo ta kafar Twitter jiya Asabar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ayyana dokar tabaci a jihar California da ke gabar yammacin kasar yayin da wata mummunar wutar daji ke barazana ga dubban iyalai. Trump ya ayyana hakan ne jiya Asabar. Wani matakin da ya tanaji ware kudin ayyukan kashe wutar da kuma agaji ga masu bukata an tilasta ma dubban mutanen da ke kudancin California barin gidajensu tun da asubahin jiya Asabar don gujewa wutar da ake walakabi da Crimson Fire ko wutar Crimson da wannan wutar da kuma wata a arewacin California da ake kira Char Fire ko Char Wutar Char su ne suka fi yin barazana ga yankin na yamma tun daga ranar Litinin da aka fara wannan fasaha. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga Sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa.
Nagari na kowa. Jama'a masu taro mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. Masana suna aza koma bayan ilmi a arewacin Najeriya musamman kan rashin ilmantar da iya mata. An samu ci gaba duk da haka alƙaluma da kuma nazarin al'amuran yau da kullum zai nuna irin ƴan mata da ya kamata ce suna makaranta sai a gansu suna tallace-tallace akan tituna. Hajiya Dinatu Isiyaku wacce tsohuwar mai bada shawara ce ga gwamnatin jihar Taraba kan harkokin ilmin manya ko yaƙi da jahilci ta kira ga magidanta su dauki hakkin da Allah ya wajabta musu na kula da iyalansu domin hakan ya hana uwaye mata aza ƴaƴansu mata talla domin uwar gida ta samar da abinci a gida. Hajiya Dinatu ta bayyana haka ne a hira da ta yi da wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kona a Jalingo.
Abu na farko ina so in sheda ma jama'a cewa yawancin laifin mazajen ne da suke sake dawainiyan gida wa mata. Dawainiyan mata me nake nufi da dawainiyan mata? Dawainiyan gida sake wa mata ba su kula da abinci, ba su kula da sutura, ba su kula da ko da kudin makarantar ne. To inda namiji ya kasa haka ko kuwa in bai kasa ba ma inda ya sake abinda ya kamata yayi bai yi ba in ya bar wa mace, to mace in dama ba aiki take ba ko ba wani sana'a take yi ba sai kaga at the end of the day ta sake the only option da ya zama mata shine zabi sai kawai ta bar wa yarta talla. To shi yasa kake ganin sauran matan nan da side fa sun sani cewa talle nan fa yana jawo matsaloli wa ɗaya mace amma still ba su da option sai su tura yaran su tafi talle. Waɗansu suna tura su don ba su ma fahimce menene ke gudana a makarantun ba, so yana da kyau ma za a faɗaɗa sanarwa na cewa na nuna amfanin makaranta ga especially ɗaya mace. So ina ganin in maza suka koma suna yin abin da ya kamata su yi matan ma za su iya su ga cewa tunda mazan sun dauka za su bar ƴaƴansu su je makaranta maimakon su yi talla.
Daga cikin wannan su ga magoda yake bayani waɗanne fa'idoji ake samu ga ilmantar da ƴa mace?
To in aka ilmantar da ƴa mace ai kamar an ilmantar da duniya ne gaba ɗaya, domin ƴa mace in aka ilmantar da ita, ita ce fa za ta zo ta zama uwa, sannan dama ɗakan wanda yake fara samun ilimin da yake fara samu a wurin mahaifiyarsa ce. So tunda ita ce first contact na education na yaro, kaga in kuwa mace ta yi ilimi ashe kuwa yaro ma zai sami first hand ilimi kenan, domin ba ɗaya bane a ce mace da ta yi karatu ko da a wurin lura da yaro ne daban yake da matan da ba ta yi karatu ba. So in aka samu aka ilimantar da ƴaƴa mata, wato gaba daya an ilimantar da duniya ne, ba kawai wannan a family din ba.
Su kuwa iyaye banda batun barin nauyin a gidansu, ko iyaye da har yanzu suke ganin tamkar samun ilimin boko ya mace kaman wani wato mabudi ne kawai na lalacewanta, ko menene ra'ayinki game da wannan?
Well, ra'ayina game da haka ba hakan bane, domin mace in za ta lalace za ta lalace. Wato yana da kyau iyaye su fara tarbiyyantar da ƴa, in ta riga ta san values ɗinta, ta san addini, ta san abin da addini ya tanada, ta san kuma menene yake da kyau da kuma menene bai da kyau. In yarinya ta riga ta sami tarbiyya, duk inda aka jefa ta za ta fita ba tare da waɗansu sun cusa mata ra'ayi ba. Kuma yana da kyau ma yara ai su yi cuɗanya da waɗansu ɗin, in suka yi cuɗanya sannan kana nuna musu cewa wannan haka yana da kyau, wannan haka baya da kyau, akan a'a ka bar yarinya ba ta yi cuɗanya ba, ba za ta ma fahimci menene ɗin baya da kyau ba. Amma in yarinya ta sani cewa gashi nan fa ta tafi makaranta, albis misali ta je ta samu yara suna sa riga ɗan gajere, in ta dawo gida za ta ce ni kuwa na je makaranta fa na ga wata yarinya ta sa fa riga ɗan gajere, kaga maman za ta iya cewa to ke da kika ganta ta sa riga gajere me kika gaya mata, to kin ga irin wayannan ma ai ya kamata ke sai ki nuna mata ai tsirai ce ba shi da kyau. To amma a ce wai za a hana domin waɗansu suna yi, ba za a ce gaba ɗaya ne suke yi ba. Kuma ko da yarinya ba ta je makarantar ba, a cikin yaran da ba su tafi makarantar ba still za a samu ai waɗanda su ɗin ma ba su tafi makarantar ba amma kuma sun lalace. So lalacewa dai shirya dai ga Ubangiji yake, amma mutum zai iya kokarin nashi, sai sauran kuma ya bar wa Allah.
A gefen maza kuma matsalar ita ce ta almajiranci irin ta yau, wacce yara suke ta gararan ba kan tituna babu ilimin addini da wai aka tura su su nemo balle kuma na zamani. Saboda haka ne malimin babban masallaci da ke unguwar Rimi a Kaduna, Imam Musa Tanimu, ya kira ga iyaye su farga cewa yanzu lokacin tura ‘ya’yansu hannun malamai masu tashi daga wannan gari zuwa wancan gari ya wuce, saboda daga unguwa har zuwa wani gari babu inda za ka waiga ba a samu makarantar Islamiyya ba. Imam Tanimu ya yi wannan kira ne a hirar da ya yi da wakilin sashen Hausa a Kaduna, Iliya Kure.
Kalman almajiranci asalin shi kalma ne na Larabci wanda aka ɗauko shi daga cikin Alkur'ani, kamar misali mun duba suratul Nisa sura na 4 aya na 100 kan cewa man yakhruj min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi suma yadrukul maut faqad adraka ajruhu ila Allah, kalman muhajiran. Sannan kuma akwai wata wuri a ce ya zo cikin Alkur'ani shi ma wallum da yake fada cewa muhajiruna al-awwalu wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin, ma'ana kalman al-muhajir ya zo asalin kalman al-muhajir wai wanda ya hijira ya bar gidansa zuwa wani wuri. Asalin Laraba suna amfani da wannan, wanda ya bar gida ya je wani wuri don neman ibada sai a kira shi almajiri, ma'ana almuhajiri, saboda ya zo hazu kamar da shi maimakon almuhajiri sai ya tsawo sai kamar da shi almajiri, kamar da sukan ce gafarta malam. Asalin shi Allah ya gafarta mu malam ne, suna cewa gafarta malam kawai sun kawo da wasu abubuwa. Saboda haka ainihin kalmar Larabci ne almuhajir, ma'anar shi ne wanda ya bar gidanshi ya je wani gari ko kusa da shi ko nisa da shi don ibada. To mu kuma da ya zo ƙasan Hausa a Kano ne, Zaria ne, Sokoto ne, Katsina ne, Bauchi, Borno, sai muna ɗaukan shi musamman ga mutumin da ya bar gida don ya nemi Alkur'ani, ilimin Alkur'ani kawai, sai muna ce mashi almuhajir, ma'ana almajiri. A wancan lokaci mafi yawa an fi zuwa daga ƙasashen da, ma'ana daga Zaria ko Sokoto ko Kano ko Katsina, an fi zuwa Maiduguri, Borno, saboda musulunci ya riga ya zo garin kafin ya zo ƙasan Hausa, ya yi kusan shekaru da yawa sannan ya zo ƙasan Hausa. Saboda haka lokacin sai zama su mutanen Borno suna da karatun Alkur'ani, akwai mahaddatan Alkur'ani da yawa. Saboda haka idan muna son ‘ya’yan mu su haddace Alkur'ani sai mu ɗauke su sai mu kai su Borno. To tafiyan nan da muka yi sai muka manta tafiya da neman ibada, sai muna kiran waɗannan yara ko mutane da aka ɗauka aka sami musu almajirai. to su je su karatu alqur'ani bayan sun wasu shekaru kun su dawo gida su ma zama malamai to wannan lokaci kuma in suka zama malamai a garin ba su suka san zama ba sai a ba su dalibai wanda za su koyar don ya zama bakunta yana da amfani sai a dan dauke su akai wani gari sali babu mamaki ga da wasu daga Kano ne su dauko yara su zo Zaria ko daga Zaria su je Kano ko daga Bauchi su zo Zaria ko a je Bauchi a dibi da yara a je da su a wancan lokaci yayi tasiri yayi fa'ida kware wajen bayar da ilimi na addini ga yara saboda a lokacin akwai abubuwa guda uku na farko dai irin abubuwan da suka auku na zamani na abin nan ba a cika samun su ba na sace yara ko na lalacewan su ko munanan dabi'u ba a cika samu a wancan lokaci sannan kuma na biyu abin da ya taimaka aka sami wannan su garin da aka je har murna suke sun sami almajirai don koyaushe da safe da rana za su aikawa da sadaka gidan malam ko kuma almajirin ya zo ya bara za a bashi abinci saboda har ya zama ɗabi'a ne al'ada ne yana cikin sadakokin da al'umma suke za ga mutum ya yi abinci fiye da iyalinsu yana jiran almajiri ya yi bara ne a bi a bashi wannan ya taimaka sannan na uku a lokacin babu wani hanyar samun karatu ta wannan. Saboda haka sai zama ana amfani da wannan lokaci ana abin. Saboda haka an sami karatu ta haka an sami hadata alqur'ani masananta da makamantansu da yawan gaske misali ɗaya daga ciki kamar su Shehu Ayyub Bauchi ya faɗa a tarihi yanda ya karanta alqur'ani gari kaza zuwa gari kaza ta wannan hanyar da ya sami karatu ne da dai har Isaka Rabi'u da Rabi'un ma mahaifin nashi marga Isaka Rabi'u da Rabi'un shi ma haka su ma suka abin da ya faɗa har Zaria ya zo wajen neman karatu alqur'ani da makamantan waɗannan. Saboda haka a wancan lokaci an sami hadata sosai akan ba su suna daban-daban. Akwai wanda ake ce na farko akan ce mashi kolo wai farkon mataki kenan sannan da kolo kuma ka zama gardi da gardi kuma ka hawa sama ka wuce har ka zama alarama alarama kuma ka zama gangaren daga nan ka zama gwani so yasa akwai gwanaye akan ce wai ka zama saboda kaman ka zama gwani kaman farfeso kenan akan alqur'ani ka san ta sosai da maka saboda akwai gwani 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 da yawa musamman wannan kalma na Borno ne amma san da ta ake karatu sai aka mai da shi in ace ma wannan gwani to shine wai gwani akan alqur'ani to sai kuma in ka sauko kasa to ga dai mahaddata nan ga sunan aramomi ga gangaren nan ga makamantan su to duk akan sami irin wayannan abubuwa wancan lokaci yayi tasiri yayi amfani an sami karatu ya zauna ka samu sosai ko da bature tura da suka zo kasan Hausa suka tarar da wannan tsari na karatu za su tarar da mutum yana rubutu alqur'ani yana rubutu suna sadayya communication duk da wayannan harfofi har kuma daga nan ne suka iya suka kokari ana yi na ajami na ba na larabci ba sanan ne wasu wanda suka iya kun suka harfofi na ajami wanda za a iya rubutu tsakanin mutum da mutum ko tsakanin hukuma zuwa ga mutane ko mutane zuwa ga hukuma da makamantan su an yi amfani da wannan harfofi kafin tura ko da suka sun tarar da wannan tsari na karatu yana da amfani ya sa mutane sun zauna a bin sosai
kai bayanin cewa ya canza kamar daga asalin yadda ya faro ganin musamman yadda yanayin tsaro yake a Najeriya akwai kofa wanda ba dole sai yaro ya tafi wani gari ba
a sosai kuwa sosai musamman abin da shafi yanzu akwai islamiyoyi da muke yi saboda ka duk wannan sauki ne sannan kuma babba yanzu dama akan je Borno ne don neman karatu a yanzu makarantun sun yi wa ko ina saboda ka idan ka ce za ka samu makarantar alqur'ani kana neman na Zaria ko na Kano za ka samu shi da yawan gaske in ka je Kano ma ga su nan saboda ka ba ma a buƙatar irin wannan yanzu ya wace-wace din a ɗauki yaro a tafi da shi nesa ga abubuwa masu ban tsoro da yawan gaske yanzu yaro ana iya juyo kwakwalwar shi akan ga sunan dabi'u daban-daban musamman shekaru can zamanin shagari da aka faɗa ma ta tsini da ga mafi yawan irin waɗannan almajiran ne wanda aka bar su ya zuwa su kula da su da makamantan su aka sami kamar yadda kuma wannan zamani muka sami Boko Haram za ga wasu da yawa sun shiga saboda ba su san menene ba irin waɗannan abubuwa saboda dai al'amura kuma in siyasa suna amfani da su yanda su ga dama sannan saboda haka ya kamata yanzu ba sai an je irin wannan wuri ba saboda ko ina akwai makarantar alqur'ani akwai su a garinku akwai su a unguwanku akwai ko ina saboda ka sannan kuma makarantun islamiyo dinnan su ma sun taimaka suna ba da gudunmuwa saboda ka zaka tarar da a garinku a unguwanku ga makarantun islamiya ne yaro zai ji karatu kuma ya koma gida garbe ga tsafta ga kulan iyaye ga shi kuma malaman komi dai cikin natsuwa da makamantan su kuma abinda ake a wa'ancan karatun ne irin wancan shi ake irin wannan babu bambanci saboda haka yaro zai zo safe ko da yamma gurgurdan da yake karatu yana karatun zamani na boko ya kan je da safe da yamma don kuma da yamma yake zuwa da safe saboda haka yanzu islamiyoyi dinnan sun zama makwafin wancan kamar da yake cewa zamanin riga ma'ana yakan zo da rigan shi idan ka sa ka tafi in ka ki sawa shikenan ka tafi kuntu saboda haka wajibi ne yanzu din nan a kula da irin wannan mamakon yawuce din tunda zamani yakan canja kamar da muka sani a da mutum yakan je aikin haji a ƙasa ne aikin haji da ganin ka taji sai Borno sai Injamina sai Khartoum sai Egypt sai ka tsallaka ka je ka aikin hajjin ka shekara uku ko hudu ko biyar ka dawo yanzu ko cikin awoyi kadan ka isa amma da ka'idoji daban-daban ai visa ai kan zo raka yan ko kace zaka irin nada ne banzo to zaka wuce Niger za ka dawo da kai sai a ce ba abin nan ba in ka wuce Niger saboda sifan ku daya ne bakaki in ka je Misra kam za a gane ba mace za ka dawo saboda haka inda zamani ya zo da sabon tsari ko abi kamar da kicin zamani riga ka sai rigan karka zauna kuntu wanda ka irin wannan sai a himmatar da irin wannan makarantu na islamiyoyi ba don komai ba don abinda ake koyarwa a wancan karo shi ake koyarwa musamman na biyu kuma yanda tsaro ya canja yanda mutane mu wayayyu suke amfani da yara kanana wanda busan harkan duniya ba su juyar musu da hankali da tunani su nuna sauran mutane makiyansu ne ko ga makami ku yi kaza ko kuma su ga musu in ka mutu wannan hanya kawai kai dan aljanna ne shahidi ne kai shahada su ga musu ƙarya wanda ba haka ba don neman biyan bukatun kansu a daura musu wannan su je su tana daban da makamantan saboda hankali bai zo musu ba wanda in hankali ya zo musu za su gane cewa ba haka bane saboda haka saboda irin wannan abubuwa na tunani yau da kullum ga kuma yara ana iya koya musu fashi su zama yan fashi ana iya koya musu yaki tsakanin kamar yadda Najeriya take ta fama yaki da wannan unguwa da wannan kabila da wannan kaza da makamantansu saboda haka idan aka tsare aka koma ka irin wannan muna da kyakkyawan zaton za a sami canji saboda haka islamiyoyi sukan tsaya matsayin irin wancan zamani ba ma kenan gaba kuma wani abu ma yazo daban wanda ba haka nan ba na koyarwa tunda zamani koyaushe yana canji ba yanda yake da ba haka yake yanzu.
Cikin wasu dalilai da har yanzu ke sa arewacin Najeriya ke baya ga kudancin ƙasar ta fuskar ilimi in ji masana har da irin guduma da tallafawa da kuma zuba jari da waɗanda Allah ya yi wa hannu da shuni a ɓangaren ƙasar ko kuma yankin suke yi saɓanin abin da ke faruwa a ƙasar Hausa. Saboda haka ne har yanzu ake ci gaba da kiraye-kiraye ga ɗaiɗaikun al'umma su ba da guduma su wajen ƙarfafa harkokin ilimi a arewacin Najeriya. Wannan kiran da alamun ya kai ga wani mataimakin darakta Aminu Tukur Dambo wanda ya samar da kujeru da tebura kan kuɗi kusan naira miliyan ɗaya ga wasu makarantun firamare a jihar Katsina. To ko me yasa dauki wannan mataki ita ce tambar da wakilin sashin Hausa Zaharuddin Sani Funtuwa ya masa.
Idan ka duba al'amarin ilimi a ƙasar nan yanda yake yanzu na dan zazzaga makarantu da niyyar in dan ba da dan tallafi na wani abu daban to sai mutane suka ban shawara in zaga makarantun nan in ga menene abin da yake on the ground bukatu saboda haka na duba naje na samu malamin makaranta da sauran ma'aikatan makarantun nan suka bani shawara cewa wancan abin da na niyya da farko ba shine primary needs din su ba abin da suka yi bukatan zuwa ga yara nan zaune a ƙasa saboda nauyin yayi ma gwamnati yawa tana bukatar wanda za su dan zo bakin gurgudu abin da Allah hore maka ka dan taimaka to shine naga cewa eh gaskiya suna bukatar kujerun nan dan zaga makarantun nan shine na dan yi kokari na samu kujeru guda 100 da tebura naje nace ga suna a rarraba mu makarantu guda hudu akwai Dambu Tukur Primary School akwai Dambu Abu Primary School akwai ta primary a cikin garin Enduma sannan akwai primary ta cikin garin wanda ake gari da ake cewa Matallawa
da a cikin wace karamar hukuma kenan
inda na fito kenan in ga local government ware da gaske
wannan tallafi da ka ba su waɗannan yara in ce wanda su ne za su amfana da wannan kai tsaye to kana ga wani irin tasiri wannan tallafi zai masu su waɗannan yara
ga dan tunani na abin da nake hange shi ne psychologically yaro je ya zauna ƙasa ana koya mashi ga turɓa wasu philosophers da sun dan lalace haka amma idan aka samu shi kujeru saboda zaka ko painting da aka yi ma kujerun an musu painting wanda zai jawo ra'ayin ƴan ƙananan yara haka so wannan su ga suna da kujeru ma daban da za su je su zauna zaka zama musu abin alfahari kuma zai ji dadin shi ya zo makarantar ma yaro.
To akwai wani kira ko da kake da shi ga sauran irin masu hannu da shi ne na ganin cewa irin wannan dai abu kamar da kace gwamnati nauye mata yawa ko za su ma su zo su tsoma hannunsu a cikin wannan bukatu da
a matsayina na mataimakin darakta ta hukumar ruwasa a jihar Katsina wato darakta wanda yake kula da fannin ba da ruwan sha da tsaftace muhalli Ina kira ga sauran abokan aiki wanda muke aiki tare da su, ɗan gwamnati da kuma mutane wanda suke da mukami na siyasa haka, da ƴan kasuwa, da ɗaiɗaikun jama'a, duk wanda Allah ya ba iko ya hore, duk wanda Allah ya hore mai ikon yin wani abu makamancin haka, to ya fito ya ba da gudunmuwar shi. Abubuwan nan suna da yawa, ilimi ne, zamantakewa na yau da kullum, dukka ga suna ko ina kaɗan sa ɗan wani abu, to insha Allah za ka ga abin da Allah zai maka.
Waɗannan kujeru da ka raba ma waɗannan makarantu, ganin cewa yara ne ƴan ƙasa da irin in ce shekaru 7 ko 8 haka dai za su yi amfani da su, akwai wani shiri na musamman da kai wajen gyara waɗannan kujeru ko da za su samu wata matsala?
Insha Allah, dama da farko abin da na ji akwai da na yi niyyar in je tsahin kujeru haka da gyara su, to sai ga cewa sun zama scraps, ba su gyaruwa, an yi gyaran ba za su abin nan ba, shi yasa ne wannan sabi. Amma a yanzu a karin kaina akwai wani tsari da muke shiryawa na ina ƙoƙarin ba da scholarship. Za mu dan saboda ga akwai yara za su ga haziƙai da suna kokari, amma iyayensu za ga cewa ba masu galihu bane sosai ba, sai ka ga yaro ya gama secondary yana da credits duk da ake bukata, amma ka ga ya kasa tafiya university saboda bayan da zai, saboda haka akwai tsari da nake dan shiryawa bakin gurgudu dai, tunda ni ma'aikacin gwamnati da ne, bakin gurgudu dai dan abin da Allah ya bani zai kokari zan samu ta scholarship haka wanda zan dan zazzabo yara masu hazaka haka wanda kuma suka fito da gida mara galihu haka, sa dan tallafa musu da abin da Allah ya saukaka insha Allah.
To kamar akwai niyyar in ce da ni wannan abu ba dai a gajiya, akwai niyyar irin kai ma waɗannan yara littattafan rubutu da dai irin tansira haka, saboda ina ganin alamun kila suna bukata wannan, akwai niyyar wannan?
Gaskiya wannan ita ce farkon niyyar ta abin da naje da shi a raina kenan. To amma a lokacin da naje nayi kasan na gama din na zazzaga makarantun nan da dama, kuma nayi magana da malaman makarantun nan, to da yawa daga cikin su sai suke nuna min ai wannan kujerun sun fi wannan teba littafai da fansira a muhimmanci ga su ɗaliban. Kuma in ka lura abinda za ka shi wajen yin littafan nan da fansira da wuce ɗaya bai kai ɗaya bisa goma abinda za ka kashe wajen kujerun nan ba, saboda haka in ai wannan akwai abin nan dole akwai buƙatar haka ɗin. Duk lokacin da za mu duba mu ga wane ne shi ya fi muhimmanci, shi da muke duba sai mu fara da shi.
Ko akwai wani kira ga su malaman da za su kula da ɗaliban da za su zauna a wannan kujeru?
Wannan kira ne ga su malamai ba, ga kowa da kowa, duk nauyin da Allah ya dora maka to kai bakin kokarinka. Kai baki kokarinka ka ga cewa kai da sajin din shi a bakin gurgudu, kai abinda aka ce kai, dan kurakure kuma saura da suka rage wannan dama dan adam ajizi ne, sai a roki Allah ya gafara.
Sai da ilimi aka arziki mutane, dan an duniya da gobe kiyama, mu tabbata kowa zamba shi da ilimi, ba mu dai ga tsiri ba kai ba da shi da jaki,
ni na raba tayin ba zan tara tindin din nan ba.
Kanihi mu dai ilimi ko jami'u kanana jahannam muna da potepo, lokacin fitilite ya sati wanne ba kari a duba ko barade suna sati sit, to ga yanzu an kara sai yawa mallele wanta, to kuma su jami'un kanana ana niyya kara su ba wasawa ba, sakandare uku gare masakwato, kuma birnin Kabi akwai ɗaya da guso kasashen kahin
garaba zai gwadaba.
Masu haro da wannan Allah ka mu ƙarshen shirin nagari na kowa a wannan mako, sai kuma makon sama da yarda su za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Solomon Abu wanda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin nine naku Ibrahim Kalmusi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.